ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم العرباء تقوس جوات رمضان بين هجر منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم دي شكرا دبو ايد تريه ادى اربعين دا بقي وان دي 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 دا اشرين دا بيار جوات بيو شكرا تا دبو بيو da 26 muna kan darasin mu na 8 kenan, majalisi na 8 a cikin majalis na tafsirin alqur'ani mai girma na wannan wata na Ramadan mai albarka, wanda muke karatu a cikin suratul baqara. A darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 85, za mu tashi akan aya ta 86. Akwai mai tambaya da yake tambaya dangane da abin da ya shafi shin za a iya fitar da garin masara a matsayin zakka ta fiddakai. Ana fitar da masara ma aiko, an fitar da gari babu matsala, ya fi ma ya tsaban masara, an rage aiki. Haka abubuwan da ake fitarwa na zakafin da kai, ana fitar da abin da yake shi ne abincin da mutane suke amfani da shi. A inda kake, abincin da mutane suke amfani da shi a matsayin abinci shi ne ake fitarwa a matsayin zakafin da kai. Ba wai sai hatsi ba kawai, duk abin da abinci ne. Akwai inda wani yanki na mutane wanda nama ma abinci ne, yana zama a matsayin abinci. To wannan naman za a iya yin fiddakai da shi a irin wannan wurin. Akwai inda kayan marmari yana zama matsayin abinci, to za a iya yi da kayan marmari a wurin. Da haka da alhubub da astimar da alluhum, duka ana yin fiddakai da su. Idan dai a inda mutanen suke rayuwa, waɗannan abubuwan ana amfani da su a matsayin abinci, da haka za a iya fitar da su a matsayin fiddakai. Har kifi, har kaza, har naman kaza da sauransu, in dai abinci ne a wurin mutanen wannan wurin. Da haka bai taƙaita sai wani nau'i kaɗai na abinci ba. Wannan shi ne abinda da yawa daga cikin malamai suka rinjayar, shi ne abinda Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin Ilamul Muwaqqi'in ya tabbatar da cewa duk wani abu na matsayin abinci to za a iya yin fiddakai da shi. Da haka abinda mutum zai kalla kawai shi ne wannan abin abinci ne a wurin waɗannan mutanen da za a fitar da shi, ko ba abinci ba ne. Akwai abinda a wani wurin abinci ne amma a inda kake ba abinci ba ne. A wani wurin dabino abinci ne, a wani wurin kuma dabino ba abinci ba ne. Ba ɗaukar dabino a matsayin abinci. Da haka akwai inda za ka yi fiddakai da dabino, akwai inda kuma su dabino ba abinci ba ne a wurin. Shi yasa hadisin da ya zo na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, yake cewa mun kasance muna fitar da zakatul fitr a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa'an min ta'am sa'i daya akan kowane mutum sa'i daya na abinci sa'i daya na abinci yace shi yasa a riwayar wata riwayar hadisin sai yace wa kana ta'amuna yawma idin abincin mu a wannan lokacin shine sha'ir da dabino da kuma cukui da kuma zabib busasshen inabi kenan yace to wannan abin sune abinci a lokacin mu da haka kenan suna amfani da abin da yake abinci ne a zamanin su sai su fitar da zakka da shi zai yayyuwa kuma wannan abin ba abinci bane a wurin wasu a wani lokaci haka ba za ka zo ka auna cukui ka je ka ce ka kai ma mutane zakkar fidda kai ba a irin inda muke rayuwa haka kowa ana kallon abin da ya dace da abincinsu sai a fitar da shi haka wannan shine zai magance wannan yawan tambayoyin da suke maimaituwa ko yaushe kaza za a yi fidda kai kaza za a yi fidda kai a in abinci ne mutane suna daukin shi a matsayin abinci ba wai wani abin marmari ba ko abin hadawa da abinci to wannan za a dauke shi a matsayin abin da za a iya yin fidda kai da shi wallahu alam nam za mu tashi akan aya ta 86
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ulaika alladhina ishtaghaw alhayatad dunya bil akhirah فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون
نعم بيان الله سبحانه وتعالى ياي بياني ابايا دنگني دا القورن da ya dauka da bani isra'il daga cikin alqawran akwai kada su kashe kawunan su ma'ana kada su kashe junan su kada su rinka koran junan su daga gidajen su amma kuma duka Allah madaukakin sarki yace sun yi ikrari da wannan sun yadda alƙawarin Allah ne amma kuma suka zo suka saba wannan alƙawarin suka rinka kashe junan su suna fitar da junan su daga cikin gidajen su suna koran junan su kamar yanda ya gabata dangane da abin da suke yi na yaƙe yaƙe da taya larabawa suna muminai a wannan lokacin masu imani da Allah da imani da annabin Allah annabin Musa alaihi salam amma kuma suke zuwa su shiga cikin mushrikai masu bautar gunki sahara su taya su yaki su taya su yakar ƴan uwansu da suke cikin su suma to duka wayannan abubuwan da suka aikata sai Allah madaukakin sarki yayi musu hukunci bayan a baya Allah yayi gargadi da cewa wa mallahu bighafilin amma ta'malun sai Allah ya ce ulaika alladhina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah irin wadancan masu wannan sifar masu warware alƙawarin Allah masu saba abinda Allah ya hana to irin wannan sune ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah sune wadanda suka si rayuwar duniya da rayuwar lahira ma'ana suka bayar da lahira aka ba su duniya sun sai rayuwar duniya da lahira ma'ana lahirar suka bayar aka ba su duniya sai Allah ya ce to tunda haka ne fala yukhaffafu anhumul azab ba za a taba sauƙaƙa musu azaba ba a ranar alkiyama wala hum yunsaruna kuma ba za a taba taimakon su ba ba wanda zai iya taimakon su dangane da wannan azabar da Allah subhanahu wata'ala zai musu a nan Allah ya faɗi hukuncinsu cewa sun sai rayuwar lahira da rayuwar duniya ma'ana sun ba da lahira an ba su duniya shine ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah, kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka fassara cewa sun sai duniyar ne ta hanyar fifita, sun sai duniya ne ta hanyar fifita ta akan lahira, sun dauki duniyar ta fi lahira, sai zama kamar sun yi canji ne, sun bada wata sun karbi wannan. Idan akwai abubuwa guda biyu kowanne daban-daban, sai ka yi watsi da ɗaya ka ɗauki ɗaya, to sai a ce ka sai wancan da wannan, ma'ana wannan da ka ɗauka shi ne ka siyo, ka ba da wancan wanda baka zaɓa ba ka yi watsi da shi. Da haka sai aka kamanta su da matsayin cewa sun sai rayuwar duniya da kuma da rayuwar lahira. Da haka nan Allah maɗaukakin sarki ya zarge su ne da yin wannan, sun fi son duniya akan lahira. Haka duk wanda ya fi son duniya akan lahira za a ce ishtara alhayatad dunya ala alakhirah, saboda ya fi son wannan akan waccan. Da haka akai ake fassara ayar cewa istahabbu alhayatad dunya bil akhirah, sun fi son rayuwar duniya akan rayuwar lahira, shine cinikin da suka yi kenan, shine ma'anar sun siya din, saboda sun fi son wannan akan waccan. Arawaito daga al-Imam Qatada ibn Di'ama As-Sadusi rahimahullahu ta'ala yana cewa ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah, shine istahabbu qalil ad-dunya ala kathir al-akhirah, sun fi son dan kadan na duniya akan mai yawa na lahira, bana sun zabi dan kadan akan wanda yake mai yawa wanda baya karewa. Da haka Allah madaukakin sarki ya sifanta su da wannan sifar, saboda sun yarda da duniya akan lahira. Yarda da duniyar shi ya haifar musu da kafirci, shi ya haifar musu da butulce ma alkawarin Allah, shi ya haifar musu da saba ma annabawan Allah, saboda waɗannan annabawan Allah da waɗannan alkawuran na Allah suna rage musu jin daɗin duniyar da suke so su ji, suna ganin wannan yana kawo musu wani ƙaidi dangane da sakewa da za su yi da duniyar da suka zaɓa. Da haka sai su yi watsi da wancan, saboda ne, saboda sun fi son duniya akan lahira. Shi kuma waɗancan dokokin da ƙa'idoji wanda yake fifita su shine wanda ya fi son lahira akan duniya. Da haka sai ya kama menene hanyar lahira da menene Allah ya tsara, wanda idan an yi za a samu lahira, to sai ya mai da hankali a kansu, ya fifita su a kan komai. Shi kuma wanda ya zaɓi duniya, shi kuma sai ya duba ya gani menene zai haifar mai da duniya, da shagalta da holewa da jin daɗi a nan duniya, shi kuma sai ya shagalta da shi. Idan ya shagalta da shi, sai ya yi watsi da lahira. Da haka wannan shi ne ma'anar ciniki ɗin, shi ne ma'anar ciniki. Kana da abu guda biyu, ka ba da wancan ka karɓi wannan, shi ke nan ka ɗauki wanda kake so a ciki. Da haka sai Allah ya ce fala yukaffafu anhumul azab, saboda wannan ba za a sauƙaƙa musu azaba ba, ba za a sauƙaƙa musu azaba ba. Sauƙaƙa azaba yana da nau'o'i daban-daban. Idan an ce ana yi ma mutum azaba, an sauƙaƙa mai azaba, sauƙin nau'i daban-daban ne. Akwai nau'i na farko na sauƙaƙa azaba, shi ne a dakatar da azabar, a yanke ta. An sauƙaƙa azaba ko ba a sauƙaƙa ba? An sauƙaƙa azaba, wanda za a yi mai azaba ta kwana 100, sai aka yi mai ta kwana 50 aka tsaya, wannan an sauƙaƙa mai azaba. To a nan Allah ya ce fala yukhaffafu anhumul azab. Sannan akwai nau'in sauƙaƙa azaba shi kuma, wanda shi kuma ba a tsayar da azabar za a yi ba, za a rage irin azabar da ake yi ne. An sa shi a kurkuku, an sa shi a gidan gyaran hali, kullum za a yi mai bulala 10, sannan zai je ya yi aiki na ƙarfi, sannan za a yi mai kaza, an yi nau'o'in horo daban-daban da za a yi mai a kullum. Sai a zo a ce an cire aikin ƙarfin, yanzu ba za a rinka yin aikin ƙarfi ba, bulala kawai za a rinka yi mai an sauƙaƙa azaba ko ba a sauƙaƙa ba an sauƙaƙa azaba amma dai ba a tsayar da azabar ba tana nan tana ci gaba da tafiya amma dai wani nau'i na azaba aka sauƙaƙa shi yasa sauƙaƙa azaba ko dai ya zama bil inqita a yanke azabar ta tsaya gaba daya ko kuma a'a yanayin azaban ne za a rage ya zama ba ta kai yadda take ba wannan shi ma sauƙaƙa azaba ne sannan shi ma ragewar zai iya yiwa a rage gaba daya a ce za ka zauna a ga iya azabar da aka tattalan maka a tsarin mulki to amma yanzu za a kulle ka za a rage ma za a cire ma kaza da kaza mana tsawon zaman ka gaba daya an rage azabar haka ne to kuma zai iya yiwa a ba tsawon zaman ka bane wani lokaci ne za a dan sauƙaƙa wasu kwanakin a ce yau tunda ranar sallah ne ko yanzu tunda azumi ya zo kai musulmi ne bara a dan rage ma ayyukan da zaka yi na wahala an sauƙaƙa azabar na wani lokaci ba wai sauƙaƙawa ne na gaba daya ba to duka wannan ana kiran su da suna takfiful azab sauƙaƙa azaba anan wanne ne za a yi ma waɗannan mutanen a cikin wuta a ranar alkiyama sauƙaƙa azaba na cewa akwai lokacin da za a yanke ta ta tsaya gaba daya ko sauƙaƙa azabar a rage azabar da za a yi musu ta zama ba ta kai yadda ya kamata a yi musu ba ko ko sauƙaƙa azabar na wasu lokuta ya zama ba a yin azabar kamar yadda ake yi ko yaushe dole tunda an ce babu sauƙaƙawa a gane wanne irin sauƙaƙawa a cikin nau'o'in sauƙaƙawa ake nufi da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da babu sauƙaƙawa duka gaba ɗaya nau'o'in sauƙaƙawa na azaba shine fala yukhaffafu anhumul azab domin Allah bai yi kaidi ba da wani nau'i na azaba banda wani ko bai yi kaidi shi da lokaci ba da haka babu wani nau'i na sauki na azaba da za su samu bana daga lokacin da aka sa su da irin azabar da ake musu sai dai ta karu ba dai ta ragu ba haka kuma babu wata rana da za ta zo a ce azabar a rage ta daga cikin kwanaki sannan kuma babu wani yanayi da zai zo a ce a yanke azabar a daina yinta duka wannan yana cikin fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun ba za a taɓa sauƙaƙa musu azaba ba suna nan a cikin azaba jiddidin har abada domin azaba a wuta mataki mataki ce ku amma su Allah ya ce wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab za a maida su zuwa mafi tsananin azaba sannan kuma aka ce fala yukhaffafu anhumul azab wannan tsananin azabar suna kanta har abada babu ranar da za a sauƙaƙa ta mafi sauƙin azaba a cikin ƴan wuta gaba ɗaya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa shine wanda za a sa shi a farfajiyar wutar jahannama a sa mai takalmi na wuta a jikin ƙafafuwan shi ƙwaƙwalwar shi ta rinƙa tafasa da wannan takalmin da yake ƙafar shi shine mafi sauƙin azaba a cikin wutar jahannama to amma su suna cikin tsananin azaba kuma Allah yana sake tsoratarwa da cewa fala yukhaffafu anhumul azab masu irin wannan sifar Allah ba zai taɓa sauƙaƙa musu azaba ba wannan ya nuna sun kai matuƙa wurin fajircewa da kangare ma Allah duk da rahamar Allah da tausayin Allah amma ya kai ga cewa fala yukhaffafu anhumul azab mutum ya kai matakin da Allah ba zai taɓa sauƙaƙa mai azaba ba sannan ƙari akan wannan wala hum yunsarun kuma ba za a taimake su ba babu wanda zai zo ya taimake su ta kowace hanya ko ta hanyar sauƙaƙa musu azabar ko ta hanyar ceto ya cece su ya raba su da azabar duka wannan babu fala wala hum yunsarun babu taimako ba wanda zai taimake su ba za a taimake su ba idan annabin su ba zai taimake su ba ballantana wani annabin daga cikin annabawa. Mala'ikun Allah ba za su taimake su ba, haka duk wani bawan Allah na ƙwarai ba wanda zai iya taimakon su a wannan halin da suka samu kansu. Me suka aikata? Shine ishtarawul hayatad dunya bil akhirah, sun zaɓi rayuwar duniya akan rayuwar lahira. Wannan zaɓar rayuwar duniyar akan lahira ita ce take haifar musu da duk bala'o'in da suke aikatawa a rayuwa. Duk laifuffukan da saɓan da kangarewa yana biyo bayan fifita duniya ne akan lahira. Wannan sai jefa su akan matsayin da Allah maɗaukacin sarki ya gargaɗe su da cewa fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun, ba za a sauƙaƙa musu azaba ba kuma ba za a taimake su ba. Wannan duka yana nuna mana haɗarin san duniya da kuma fifita duniya ɗin akan lahira, tana jefa mutum zuwa ga azaba mafi ƙololuwar azaba a rayuwar lahira. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gargaɗi akan fifita duniya akan lahira. Za mu ga a ƙur'ani Allah yana ta buga mana misalai akan duniya, akan cewa duniyar ba komai ba ce, ba wani abu ba ce. Kada mu bari ta shagaltar da mu, kada mu bari mu ruɗi da abin da yake cikinta. Allah ya gargaɗi da cewa bal tu'siruna alhayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Allah ya ce kuna fifita rayuwar duniya alhalin rayuwar lahira ta fi alkhairi, kuma ta fi dawwama, ita ce ba ta ƙarewa. Amma kuna ƙarar da rayuwarku a kan wadda take mai ƙarewa, ita ce rayuwar duniya. Wannan shi ma zargi ne Allah yake yi ma bayi. Bal tu'siruna alhayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Lahira ita ce mafi alkhairi, ita ce mafi tabbata, ita ce ya kamata ka ƙarar da rayuwarka a kanta a kan nemanta, biye da ka ƙarar da rayuwarka a kan neman duniya wadda take da lokaci iyakantacce. Ko dai kai ka ƙare ka batta, ko kuma duk tsawon ranka akwai ranar da za ta ƙare ita duniyar gaba ɗaya, don da za a naɗe ta gaba ɗaya duniyar ta gama aiki. Haka kuma Allah maɗaukacin sarki ya zargi waɗanda suke fifita duniya a kan lahira da cewa ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi ithaqaltum ila al-ard araditum bil hayatid dunya min al-akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani, me yake damunku ne? Me yasa an ce muku infiru fi sabilillah, ku fito saboda Allah, ku fito ku yi aiki don Allah. Ithaqaltum ila al-ard, sai ku rinka nauyin jiki a bayan ƙasa, sai ku rinka baya-baya, ba ku gaba-gaba a wurin harkar abin da ya shafi harkar Allah. Amma in wani abu na duniya ne, ku ne gaba-gaba. Allah ya ce araditum bil hayatid dunya min al-akhirah, yanzu kun fi yarda ne da rayuwar duniya fiye da rayuwar lahira. Shi yasa in abin lahira ya zo sai a ga kuna baya-baya. Kun fi yarda da duniya ne akan lahira? Allah ya ce to ku sani jin daɗin duniya ba komai ba ne shi in an haɗa shi da jin daɗin lahira, illa qalil, sai ɗan wani abu ɗan kaɗan ne wanda bai taka kara ya karya ba. Da haka mai hankali baya fifita abin da yake ɗan kaɗan, ya lalata abin da yake bai da iyaka saboda wannan ɗan kaɗan ɗin. Ana cewa don gobe ake wanke tukunya, ana aiki ne don lokaci mara iyaka, ba don abin da zai zo ya ƙare nan take ba. Da haka mutum yana shiri ne don ya samu lahira, ba yana shiri ba ne don ya samu duniya. Shi yasa duk abin da kai ka ƙarar da rayuwarka a duniya, gwargwadon abin da kai na ƙarar da jin daɗinka na duniya, gwargwadon asarar da kake yi na lahira. Shi yasa Allah ya ce wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Ranar da za a bujiro da kafirai a wuta, Allah zai ce musu azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, ai ku kun tafiyar da jin dadin ku a duniya, kun gama jin dadin ku ya kare, kun yi abinda kuke so a duniya, ba ku da doka, ba ku da shari'a, yadda kuke so haka kuka yi. Allah ya ce kar a yi ku yi, Allah ya ce a yi ku yi, to kun riga kun tafiyar da jin dadin ku a rayuwar duniya, shine azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha, kun hole a wannan duniya. Fal yawma tujzauna azabal hun, da haka yau kuma za ku dandana azaba ta kaskanci da wulakanci. A can kun ji dadin ku, yanzu kuma anan za ku wulakanta, za ku kaskanta a lahira. Wani zai ce to ai shi bai ma ji dadin duniyar ba, balle a ce azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Ka san akwai wanda saban Allah ma in zai yi sai ya wahala, zai saban Allah. Kwayar da zai sha sai ya wuni, yana wahala, yana neman ya zai iya samu. Shi saban Allah ma da wuya yake yi shi, talaucin duniya, talaucin lahira, sai ya wahala. Inda zai kwanta ya kwana ma bai da shi, sai ya yi buge-buge ya koma can ya tafi can, amma a haka zai ci gaba da saba ma Allah a haka. Kama irin wannan in yazo za a ce azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, za a ce kun tafiyar da jin dadin ku a rayuwar duniya, ko ba za a ce mai ba? Za a ce duk wahalar da ya sha a duniya in an kamanta ta da azaban lahira, to jin dadi yayi a duniyan nan, ya ji tsananin dadi ya ji. In ya ga azabar da za a yi, shi da kansa sai ya san cewa ashe a duniya duk wannan wahalar da talaucin da wuni ba ci ba sha, wani ma sai kwana biyu bai ci abinci ba, kuma yana buge-buge yana neman ina zai samu kuɗin kwaya, kuma babu, ba abincin, ba kwayar, ga kuma zunubin niyyar shan kwayar, ga shi nan ana rubuta mai kullum. Don ya ga azaban lahira zai gane ashe duk wannan wahalar da ya sha ba wahala ba ce, daɗi ya ji a duniya. Daga azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha, tana nan akan kowa, ko da ya fi kowa shan azaba a duniya. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idan aka ɗauko ɗan wuta a lahira, wanda ya fi kowa shan wahala a duniya, ya fi kowa jin daɗi a duniya, a sai a cikin ‘yan wuta a mutanen duniya gaba ɗaya, daga halittar annabi Adamu har zuwa tashin kiyama, a nemo mutumin da ba wanda ya kai shi jin daɗi a duniya. In aka ɗauko shi aka tsoma shi a cikin wuta, manzo Allah ya ce tsomawa ɗaya za a yi mai a fito da shi. Idan aka tambaye shi ka taɓa jin daɗi a duniya, zai ce tunda Allah ya halitte shi bai taɓa jin daɗi ba. Tsomawa ɗaya a wutar jahannama za ta mantar da kai duka daɗin da ka taɓa ji a duniya, ko ka shekara ɗari a duniya kana jin daɗi. Haka kuma aka ɗauko mutumin da ya fi kowa wahala a duniya, a ce ga wani duk duniya ba wanda ya kai shi shan wahala, a lahira a ɗauko shi a tsoma shi a cikin aljanna su ɗaya a fito da shi. Manzo Allah ya ce aka tambaye shi ka taɓa jin, ka taɓa shan wahala a rayuwarka, zai ce tunda nake ban taɓa shan wahala ba, ban san wani abu sunan shi wahala ba. Tsomawa ɗaya a aljanna ta mantar da mutum duk wata wahala da ya taɓa sha a duniya gaba ɗaya. Saboda haka babu asara irin mutum ya bada waccan rayuwar ya karɓi wannan. Yana ji ana kiran shi zuwa ga Allah, shi kuma yana bin son zuciyar shi, yana yin abin da ya ga dama. Wannan shine ƙololuwar asara da mutum zai yi a rayuwa. Da haka fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun, duka Allah yana nuna mana cewa shagaltuwa da duniya sababi ne daga cikin sabubba na fadawa cikin azabar Allah. Yasa Fakhruddin Razi yake cewa ba sa haɗuwa tsakanin neman waɗannan abubuwan guda biyu. Ka shagalci da neman duniya, to sai ka watsar da lahira. a hisabin neman lahiranka. To haka kuma neman lahira baya haduwa da shagaltuwa da duniya. Ana neman duniya ne gwargwadon yadda za a ji daɗin neman lahira da shi. Shine manufar duk wanda yake neman duniya a wannan rayuwar, yana neman ta inda da imani ne, yana nema ne don ya samu guzurin da zai iya kai shi zuwa lahira. Kamar yadda muminai suke faɗa, Allah ya sifanta su kai da cewa walladina hum lizakati fa'ilu, sune wanda suke aiki tukuru don su fitar da zakka. Suna aikin ne don su samu abin da za su yi zakka da shi. Suna fita kwadago ne don su samu abin da za su rinka sadaka. Suna fita aiki ne da ofis da waye don su rinka samo abin da za su yi bautar Allah da shi. To wannan manufar ita ce ta juya a cikin kwakwalwar mutane. Sai zama mutum zai zama yana tara kuɗin ne don a ce yana da kuɗi kawai, shine buƙatar shi. Amma me ya amfanin dukiyar da kake da ita? Addinin Allah yana da buƙata, ba a yadda za a yi sai dai a haƙura. Masallaci ba za ka iya yin aiki ba, makaranta ba za ka iya yin aiki ba, marayu ba za ka iya taimaka musu ba. Amma ana maganar kuɗi za ka ce kai mai kuɗi ne. To asali don me kake neman kuɗin kenan? Musulmi yana neman kuɗi ne don ya bauta ma Allah da shi, don ya yi abin da Allah yake so. Idan ya zama manufarka ta tashi daga wannan, to dukiyarka za ta zama maka asara. Da haka ba ana neman kuɗi ba ne don in fi wane, don in tsara wane, don in fi kowa dukiya, don a lissafa ni a cikin masu kuɗin ƙasa ko masu kuɗin gari ko wani abu. Ana neman kuɗi ne don idan Allah ya ce a yi kaza, ni ma ina cikin wanda za su iya yin wannan abu. Dan Allah ya ce a je haji, ni ma zan iya tafiya. In ya ce a yi umara zan iya yi. In ya ce a yi zakka zan iya cirewa, ni ma in. Ba zan koma in ce zahaba ahlud dusuri bil ujuri ba. In ce masu kuɗi sun tafi da lada. A'a, ni ma sai na zama cikin wanda kowane badi aka zo na lada zan iya yin aiki a ciki. Kada ya zama ibadar jiki kawai zan iya yi, amma ba zan iya yin wani nau'o'i na ibada ba. Da haka kada mutum ya shagalci da duniya don ita duniya. Zai shagalci da neman duniya ne don ya gyara lahirar shi, don ya samu abin da zai samu aljanna da shi. To wannan shi ne abin da Allah ya zarge su a kai, cewa sun maida ciniki, sun ba da lahira, an ba su duniya, wanda kuma wannan babbar asara ce aka yi musu. Shi yasa Allah ya ce yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dhalika yawmut taqabun, ranar bugun hanci kenan. At-taqabun shine ka siyar da abu da abinda bai cancanta a siyar da shi da shi ba. Abinda ya kamata a siyar miliyan 100, a je a siya a wurin ka miliyan 10. Wannan shine taqabun din, shine bugun hanci. To wanda duk ya bari ya ba da lahira aka ba shi duniya, to ƙarshen taqabun kenan. Ƙarshen taqabun kenan a ciniki. Da haka anan Allah ya zarge su da wannan sifar, cewa ula'ikal ladina ishtarau alhayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhum al'adab wala hum yunsarun. Na'am.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
نعم. Bayan Allah madaukakin sarki yayi bayani a wadancan ayoyin dangane da miyagun dabi'u da sifofi na Yahudawa na kashe junansu da kansu da kuma fitar da ƴan uwansu daga gidajensu bayan Allah ya hana su da kuma ɗaukan wani ɓangare na littafi su yi aiki da shi su kafirce ma wani ɓangare shi ne fansar bayi idan an kama su su kafirce ma sauran hani da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu sannan sai Allah ya faɗi wannan aikin da suka yi daidai yake da cinikin duniya da lahira sun ba da lahira an ba su duniya shi ne misalin wannan aikin da suka yi to bayan an faɗi wannan sai Allah ya ci gaba da kawo wasu sifofin nasu waɗanda sun fi waɗancan da suka gabata muni wasu munanan sifofin wanda sun fi waɗancan shi ne munasabar wannan ayar da waɗancan ayoyin da suka gabata Allah ya ce walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bi rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus Allah ya ce walaqad atayna Musa al-kitaba haqiqa mun bawa annabi Musa alayhi salam littafi annabi Musa mun bashi littafi littafin da Allah madaukakin sarki ya ba annabi Musa shine at-taura kamar yadda ayoyi da yawa na al-Qur'ani suka yi bayani akai cewa Allah ya ba annabi Musa at-taura da haka al-kitaba anan ana nufin Allah ya ba Musa annabi Musa alayhi salam littafin at-taura bayan an bashi at-taura wa qaffayna min ba'dihi bi-rusul sai muka biyo bayan shi da wasu manzanni manzo bayan manzo thumma arsalna rusulana tatra sannan muka rinka aiko manzannin mu wani bayan wani wani bayan wani bayan mun aiko annabi Musa anan an ambaci annabi Musa aka ce wa qaffayna min ba'dihi birrusul ma'ana atba'na ba'dahu birrusul mun bibiyi bayan shi da wasu manzanni saboda dukkan manzannin da aka aiko bayan annabi Musa gabaki ɗayan su sun zo ne suna aiki da a shari'ar da annabi Musa ya zo da ita ba aiko wani manzo da wata shari'a daban ba tun daga annabi Musa har zuwa annabi Isa alayhi salam babu wani manzo da aka aiko da wata shari'a duk wanda ya zo ana aiko shi ne daga cikin Yahudawa sannan kuma yana zuwa da shari'ar da annabi Musa ya zo da ita at-tauran nan ita ce yake aiki da ita ita ce yake jaddada abin da yake cikin ta ba samu wani sabai ba samu wata sabuwar shari'a ba shi yasa Allah ya ce wa qaffayna min ba'dihi birrusul sai muka biyo bayan annabi Musa alayhi salam da manzanni daban-daban kowane manzo yana zuwa ya karbi irin aikin da annabi Musa ya zo da shi ya ci gaba da karantar da bani Isra'il akan wannan aikin ana zuwa sai da aka zo kan annabi Isa alayhi salam shine sai ya zo da wata shari'a wadda tana da bambanci da abinda annabi Musa alayhi salam ya zo da shi shi yasa sai Allah ya ce wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyina sannan sai muka ba annabi Isa dan Maryam alayhi salam muka bashi albayyinat muka bashi hujjoji da mu'jizoji ba nan ba a ambaci kowane annabi daga cikin annabawan da suke tsakanin annabi Musa da annabi Isa ba saboda duka basu zo da sabuwar shari'a ba sai annabi Isa aka ambata wanda shine ya zo da sabuwar shari'a domin ya zo da abubuwan da sun saba ma abin da yake cikin at-taura da yawa waɗansu daga cikin hukunta-hukuntan an zo da canjinsu shi yasa Allah ya ce wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat sai da ya zo da hujjoji da mu'jizoji da dalilai saboda bani Isra'ila za su kangare su iyadda da wani abu da ya zo ya sha bamban da abin da yake cikin at-taura da haka suna buƙatar hujjoji da dalilai masu ƙarfi wanda za su tabbatar da cewa wannan annabin Allah ne kuma wannan saƙon da ya zo da shi daga wurin Allah ya zo da shi ko da ya bambanta da wani abu na annabi Musa alayhi salam shi yasa a wani wurin Allah madaukakin sarki yake bada labari dangane da Annabi Isa alaihi salam daga cikin maganganun da yayi ma bani Isra'il yana cewa wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum waji'tukum bi ayatin min rabbikum sannan nazo ne dan in halatta muku wani bangare na abin da aka haramta muku da a cikin at-taura akwai abubuwan da da haramun ne ni kuma nazo da sako daga Allah cewa an halatta waɗannan abubuwa da aka yi tabbata cewa ya zo da sabon sako shine ya zo da littafin injila shi yasa injila sai ta zama ciko ne na at-taura tare da at-taura suke a haɗe ake aiki da su ba littafi ne wancan daban mai zaman kanshi wancan daban mai zaman kanshi ba a suna aiki da at-tauran da kuma injila gaba daya sabon alƙawari da tsohon alƙawari da aka kowanne yana nan a matsayin shi na littafi abinda aka soke a can an san cewa a nan an soke shi amma sauran hukuntan littafin duka suna nan a matsayin sako daga Allah subhanahu wa ta'ala a nan da Allah ya ce wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat mun ba annabi Isa dan Maryam al-bayyinat da yawa malaman tafsiri sun tafi akan cewa al-bayyinat anan da ake nufi ana nufin hujjoji da mu'jizoji da Allah ya ba annabi Isa alayhi salam inni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ديكا وانا هنا تكين وآتينا عيسى ابن مريم البينة يتي إلا لو كان تقو سورا تاشا سورا سنسو هورا مي إسكا يتاشي يزم سنسو داري وانا مؤجزة سيدك تكين مؤجزو جمع النبي إيسى عليه السلام sannan wa ubri'ul akmaha wal abras ina warkar da makahu wanda aka haife shi a makance ina warkar da mai ciwon albaras ya koma daidai wa uhyil mauta bi idnillah kuma ina ce mamma mati ya tashi da izinin Allah sannan wa unabbi'ukum bima ta'kuluna ina ba ku labarin abinda kuka ci in ka fito ya ce ma kaza da kaza da kaza ka ci shine wa unabbi'ukum bima ta'kulun abinda yake boye gaibu ne amma ya fada maka wannan abin wa ma tadakhiruna fi buyutikum abinda kuka boye a gida kuka rage ma ba wai wanda yake cikin ku ba ina ba ku labarin cewa kun aje kaza da kaza da kaza a cikin gidajen ku sai ce inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'mini lalle a cikin wannan akwai aya gare ku ku bani Isra'il in dai da gaske ku kun yi imani da Allah to wannan aya ce da ta tabbata cewa ni manzo ne na Allah ku yi imani da abin da nazo da shi da haka malamai suka ce wannan shine ma'anar wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyina shine bayyina din da Allah ya ba annabi Isa alaihi salam wadansu kuma malamai suka ce al-bayyina din ana nufin injila din shine albayyina shine albayyina amma suka ce cewa injila shine bayyina wannan ba zai dace da siyakin wasu ayoyin na alqur'ani ba wanda Allah yake ambatan cewa ya ba annabi Isa albayyina kuma ya ba shi injila kinan albayyina daban sannan kuma injila daban kaga ba ita bace za ta zama albayyinat din wadansu kuma malamai suka ce a'a duka ne gaba daya da injilar da kuma waɗannan mu'jizojin duka bayyinat ne hujjoji ne wanda suke tabbatar da manzancin shi daga cikin hujjojin da suke tabbatar da manzancin akwai littafin da Allah ya aiko shi da shi kaga shi ma ya zama cikin albayyinat daga cikin hujjojin da suke karfafar annabtar akwai mu'jizoji da Allah yake ba annabawa da haka su ma sun shiga cikin albayyinat da haka gaba daya za a iya ce musu albayyinat da littafin da kuma shi abubuwan da yake zuwa da sunan mu'jiza duka za a kira su da suna albayyinat wanda shine wasu da yawa daga cikin malaman tafsiri suka rinjayar cewa ba tare da an kebance shi da wani abu banda wani abu ba sai Allah madaukakin sarki yace wa ayyadnahu bi ruhil qudus wa atayna Isa ibn Maryam albayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus sannan bayan mun bashi wadancan bayyinat din mun karfafe shi da ruhul qudus menene ruhul qudus din da aka karfafe annabi Isa alaihi salam da shi wadansu malamai suka ce ruhul qudus din shine mala'ika jibril ana mun karfafe shi da mala'ika jibril alaihi salam domin tun kafin haihuwar shi mun ga dama yadda mala'ika jibril shi yayi kai kawo zuwa ga maryam alaihi salam haka kuma bayan haihuwar shi mun ga irin yadda yake kai kawo ga annabi isa alaihi salam da aka suka ce shine ma'anar wa ayyadnahu bi ruhil qudus shine mala'ika jibril alaihi salam waɗansu kuma malamai suka ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus ana nufin injila ita ce ruhul qudus din suka ce domin Allah ya kira wahayi da ya annabawa da suna ruhi kamar yadda ya kira alqur'ani wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tajri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina daka Allah ya kira alqur'ani da suna ruhan awhayna ilayka ruhan min amrina kenan wahayi ruhi ne suka ce to shine wa ayyadnahu bi ruhil qudus ruhi ne tsarki shine abinda Allah ya saukar mai na injila waɗansu kuma malamai suka ce ruhul qudus anan ana nufin shine sunan Allah wanda annabi Isa alaihi salam yake amfani da shi wurin ta yadda matacce sunan da yake kira na Allah wanda da wannan sunan yake ta yadda matacce to suka ce wannan shine ruhul qudus din shine wa ayyadnahu bi ruhil qudus amma da yawa daga cikin malaman tafsiri wanda shine aksarin su suka tafi akai shine kaulin Ibn Abbas da Qatada da Adh-Dhahhak da Suddi da sauran manyan malaman tafsiri daga cikin tabi'ai haka kuma shine kaulin da al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya rinjayar da al-Imam Ibn Juzay al-Kalbi da al-Imam Ibn Kathir da sauran malamai da Imam al-Qurtubi duka sun rinjayar da cewa ruhul qudus ana nufin mala'ika Jibril alaihi salam sun kafa hujjoji wasu daga cikin malamai sun kafa hujjoji da yawa akan wannan daga cikin hujjojin suka ce Allah madaukakin sarki yana cewa qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq Allah yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan saukar da alqur'ani Allah yace ka ce musu ruhul qudus ne ya saukar da shi daga wurin ubangijinka wane ne yake zuwa da wahayin alqur'ani mala'ika jibril anan sai Allah ya kira shi da suna ruhul qudus nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq da haka wannan yana tabbatar da cewa mala'ika jibril din ashe shi ne ruhul qudus a wata ayar Allah yana cewa nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al munziri ruhi ne amintacce ya sakko da alqur'anin wane ne ruhi amintacce shine mala'ika jibril kenan shine wa ayyadnahu bi ruhil qudus haka kuma sun kafa hujja da hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu da kuma Abu Huraira radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aji Hassan wata rana a cikin masallaci yake cewa ya Hassan ajib anni lokacin da Quraishawan Makka suke ta waƙe-waƙe na zambo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce Hassan ibn Thabit mayar musu da martani kamar musu da martani sai yake cewa Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus, ya Allah ka karfafe shi da ruhul qudus, ka karfafa Hassan ibn Thabit. Da me zai mayar musu da martani shi Hassan ibn Thabit? Shine mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shine sha'irul Islam, mawaƙin musulunci kenan. Da haka manzon Allah ya ce ya mayar da martani, bana yayi waka, ya mayar da martani akan zamban da suke yi, ya wanke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sannan yayi musu zambo. Da haka Hassan ibn Thabit ya zauna ya mayar da martani, yayi wannan kasidar tashi kasidu daban-daban masu yawa. Daga ciki akwai kasidar shi da yake cewa adimna khailana illam tarawha tusirun naqa maw'iduha tada'u. A cikin kasidar yake cewa wa jibrilun aminullahi fina wa ruhul qudus laysa bihi khafa'u, yake cewa jibrilu amintaccen Allah mu yana bangaren mu, a bangaren mu yake, a tawagar manzon Allah yake, wa ruhul qudus kuma shine ruhul qudus laysa bihi khafa'u, ba boyuwa a cikin al'amuran shi. Anan sai ya kira mala'ika Jibril da cewa wa ruhul qudus. Shi yasa suka fassara wancan hadisin da manzon Allah ya ce ka mayar musu da martani ruhul qudus yana tare da kai. Suka fassara shi da hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa uhjuhum, yi musu zambo, ya kai Hassan mayar musu da martani kai musu zambo. Sai ya ce wa jibrilu ma'ak, mala'ika Jibril yana tare da kai. Kina wanda ya fassara wancan hadisin da ya ce wa ruhul qudus ma'ak, yana nufin wa jibrilu ma'ak. Kina shine ma'anar wa ayyadnahu bi ruhil qudus, suka ce ana nufin mala'ika Jibril shine ruhul qudus. Daka Allah ya karfafi annabi Isa alaihi salam da mala'ika Jibril alaihi salam. Sai Allah ya ce musu afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum, yanzu ku duk lokacin da wani manzo ya zo muku, in ya zo da abin da bai dace da san ranku ba, istakbartum, sai ku yi mai girman kai, ku ki karban abin da ya zo da shi. Fa fariqan kadzabtum, sannan in kun yi girman kan wasu daga cikin annabawan sai ku ƙaryata su, ku ce ƙarya suke yi. Wa fariqan taqtuluna, wasu kuma daga cikin annabawan kuna kashe su. Yanzu haka za ku zama kenan ku rayuwarku, duk wani annabi ko manzo in ya zo muku da abin da bai dace da san ranku ba, sai girman kai, sai ya sa ku ƙaryata shi ko kuma ku kashe shi. Wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake zarginsa a kai. Kenan ku ɗabi'arku da za ku zama kenan har abada, ba za ku zama mutanen kirki ba, ba za ku gyaru ku zama mutane ba, kuna so duk abin da za a zo muku da shi daga Allah sai ya dace da san ranku, sannan za ku karɓa. In ya saba ma san ranku sai ku ƙaryata annabin, ko kuma wa'in kaiwa ƙololuwa wurin butulci ku kashe annabin da ya zo da shi, kamar yadda kuka kashe annabi Zakariya, kuka kashe annabi Yahaya, duka annabawa ne Allah ya aiko muku amma kun kashe su saboda sun saba ma abin da kuke so na san zuciyarku. Tambaya ce wannan ta inkari ake musu da zargi dangane da wannan mummunan aikin da suke aikatawa, ƙaryata annabawa da kuma kashe annabawa. Me ya haifar musu da wannan? Shine al-istikbar, girman kai. Girman kai shine ya kai su ga wannan halin, saboda girman kai ba zai yadda ga abin da yake so a ce ya sauka daga wannan ra'ayin ya bi wani ra'ayi daban ba, bai yadda ya bi wani ra'ayi ba, shine sifar mai girman kai. mai girman kai baya canza ra'ayi, baya karɓan gaskiya daga wurin wani, duk abin da aka zo mai da shi to zai dage akan wannan abin da yake kai, ko dai ya ƙaryata wanda ya zo da wannan gaskiyar, ko kuma in yana da damar da zai kashe shi ya cutar da shi ya kashe shi. Menene ya haifar musu da girman kai shi kuma? Shine san duniya da fifita duniya akan lahira, suna jin cewa su wasu ne, su ne duniyar, sun samu zama a duniya, da haka duk wanda zai zo da wani abu to dole ne ya zama a ƙarƙashin su yake. Idan ba zai zama a ƙarƙashin su ba to dole abin da ya zo da shi din nan ƙarya ne, ko kuma su kashe shi dan gane in ya ci gaba da takura musu akan sai yayi musu wa'azi akan abin da ya zo da shi. In ya ci gaba da sai ya nuna abin da suke kai ba gaskiya ba ne, abin da ya zo da shi gaskiya ne, to za a kai matakin da za su kawar da shi daga bayan ƙasa. Domin duk wanda yake kan ɓanna a duniya ba wanda yake ƙi irin wanda zai zo ya tona asirin wannan ɓannar, ya nuna wannan abin da yake kai kuskure ne ga daidai nan, ko wannan aikin da yake yi zalunci ne ga gaskiya nan, ga adalci nan. To duk abin da yake da shi na ƙarfi zai iya yi wurin kawar da wannan halin da wannan yanayin. Da haka in za a zauna a bar mutane a yadda suke ai shiru, ya ci gaba da harkar shi, kowa ya ci gaba da harkar shi, wannan ba abin da ya dame shi da wannan. Amma daga lokacin da za a zo a nuna gaskiya, a ce kuma ga yadda za a bi ta, a nuna ƙarya, a gane cewa kaza ƙarya ne, kuma a san su wane da wane suna kan wannan ƙaryar, to daga lokacin duk abin da zai iya yi na ta'addanci da zalunci da kawar da wannan masdar ɗin da gaskiyar take zuwa daga wurin shi zai aiwatar, zai aikata wannan aikin. To wannan Allah ya zarge su da wannan mummunar sifar. Ƙololuwa dai shi ne a ce mutum ya kashe annabin Allah. Shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa sharrun nas man qatala nabiyyan aw qatalahu nabiy. Mafi sharrin mutane gaba ɗaya shi ne wanda ya kashe annabi, ko kuma wanda annabi ya kashe shi. Da wanda ya kashe annabi da wanda annabi ya kashe shi, to su ne mafi sharrin mutane a cikin al'umma. To Yahudawa sun ɗauki wannan sharrin na kasancewa mafi sharrin mutane, saboda sun kashe annabawan Allah subhanahu wa ta'ala. Annabawan kuma da suka fito daga cikinsu, daga danginsu, daga tsatsansu, amma saboda sun zo musu da abin da ba sa so, sun zo musu da abin da bai musu daɗi ba, sun zo musu da abin da zai raba su da duniya, sun samu dama suna holewa suna cin kuɗin mutane bil batil. Yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Yanzu annabi ya zo wanda zai bayyana gaskiya, wannan kasuwar ta tashi ko bata tashi ba? Ta tashi. Wanda ya tsaya dole sai ya ci kasuwar, me zai yi? Sai dai kawar da wannan annabin ya kashe shi. Shine afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum fariqan istakbartum. Sai ku yi girman kai, in kuka yi girman kai fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Ku kashe ku ƙaryata waɗansu annabawan, ku kashe waɗansu daga cikin annabawa. Shine ma'anar abinda wannan zargin yake nufi ga su bani Isra'il. A nan a ƙarshe sai Allah ya ce wa fariqan taqtuluna, a can kuma ya ce fariqan kadzabtum, waɗansu daga cikin annabawan kun ƙaryata su. To me ya kamata a ce a wayannan? Sai a ce waɗansu daga cikin annabawan kun kashe su. Sai aka ce wa fariqan taqtuluna, waɗansu ɓangare daga ciki kuna kashe su, kamar ba a gama kisan ba ana nan ana yi. A wurin ƙaryatawa sai aka kawo da surar fi'ilul madhi, a wurin taqtuluna kuma aka kawo da sigar filul mudari wanda yake nuna aiwatar da abu yanzu da kuma ci gaba a nan gaba suka ce abin da yasa aka kawo shi da wannan sigar saboda har yanzu ba su gama ba har lokacin da ake saukar da wannan ayar suna kulle-kulle da harin yadda za su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba sun gama aikin kisan bane har yanzu suna kulle-kullen ya za su yi su kashe shi sun yi kullin a turo dutse akan shi ya fado akan shi ya kashe shi abin bai yiwu ba sun yi mai sihiri an yi sihiri an sa a cikin rijiya a garin Madina dan a kashe shi abin bai yi ba sannan an sa dafi a cikin nama an bashi ya ci dan a kashe shi shi ma duka bai yi ba kenan da aka ce wa fariqan taqtuluna harkar kisan tana nan ba wai ga an yi ta ta wuce bane shi yasa ba a ce wa fariqan qataltum ba wasu bangare kun kashe su daga cikin annabawa a wasu bangare kuma kuna kashe su kun kashe kuma kuna nan kuna shirye-shiryen yin wani kisan amma Allah bai baku iko ba saboda kariya da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahu ya'simuka minan nas shi yasa sai da manzon Allah ya gama isar da sakon shi wannan yasa ya tabbata a hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa lokacin da manzon Allah yana kwance yana rashin lafiya na ajali a ƙarshen rayuwar shi manzon Allah yake cewa yanzu ina ke jin ɗanɗanon wannan dafin na Khaibar da na ci a cikin bakina har manzon Allah ya bar duniya wannan dafin bai daina yin tasiri a cikin jikin shi ba saboda wanda suka ci naman tare da manzon Allah kai tsaye suka mutu amma manzon Allah bai mutu ba sai ya gama isar da sakon Allah subhanahu wata'ala shine wallahu ya'simuka minan nas shi yasa a lokacin yake cewa ina jin tashin wannan dafin sai yake cewa lokacin tsintsinkewar jijiya yayi lokacin tsintsinkewar jijiya yayi da haka dafin yana nan shine dai a jikin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka Allah ya sifanta su da cewa fariqan kadzabtu wa fariqan taqtulu ku qaryata wasu kuma ku kashe wasu me ya haifar da wannan istakbartum girman kai kawai da kuke da shi kuna jin cewa kun fi kowa kuna jin cewa ba za ku fi kowa ba to duk wanda ya sifanti da irin wannan sifar yana jin cewa shi dole sai dai shi a zama a ƙarƙashin shi dole shi sai dai a bi shi dole shi ba zai yadda ya zama a ƙasan wani ba to wannan sifa ce daga cikin munanan ɗabi'u na Yahudawa wanda suke kaiwa ga mutum ya yi ta'addanci ya rabu ma da addini saboda kada ya zama a ƙasa saboda kada ya rasa mulki shi ne mai mulki bai yadda ya rasa mulki ba komai zai yi zai kashe mutane zai yi tsafi zai yi duk abin da za a yi saboda shi bai yadda ya zama a ƙasa ba ba ma a ɓangaren mulki ko neman duniya ba har a addini ba ji cewa kai dole kawai kowa na ƙasanka kai baka yadda ka ji wani ya yi sama ba baka yadda ka ji wani a sama da kai ba baka yadda ka ji wani ya fi ka ilimi ba baka yadda ka zama kai ne mamu ba sai dai kai limami ne kullum ba za ka zama mamu ba wannan ciwo ne na Yahudawa ta sa zaka ga mutum in ya kamu da wannan ciwon har a addini zai ta yin irin wannan haukan ana rigima da shi sai ya yi liman ba zai yi liman ba a kore shi nan ya koma can in ya fita maimakon an kore shi ya zama mamu'a sai ya koma can ya buɗe wani masallaci dole shi ba a liman aka halicce shi ba zai sauka daga wannan matsayin ba da haka bai yadda ya ji shi yana ƙasan wani ba sai dai wani ya zama a ƙasan shi makaranta ce an cire shi daga headmaster to ya koma kenan shi ma yanzu bari ya je ya samu shago ya buɗe tashi da za a ce ba shi bane headmaster da haka yanzu sai ya je shi ma ya buɗe ajin shi shine shugaba ba zai yadda wani ya zama a ƙarƙashin shugaban wani ba to duka wannan ciwo ne sai mutun yayi kokari yana bibiya zuciyar shi yana gyara ta yana cire irin wannan dafin wanda Allah ke zargin Yahudawa da shi saboda kada shi ma ya fada cikin abin da suka fada azabar da tash Allah ya musu alƙawari akai shi ma ta shafe shi da haka wannan shine kadan daga cikin abin da ma'anar abin da ayar ta kunsa muna fata Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.